sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binta Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 11 ga watan Afrilu kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Hafiz ba mu kanin labarai
sojojin Russia sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka bada rahoto Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin Prime Minister kasar na gaba a yau Litinin kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kai a ƙuri'ar nuna rashin amincewa. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin kamar yadda fadar White House ta bayyana a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Russia.
Amma dalla kanin labaran kenan wata kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira UNOCDC ta bada gudunmuwar wasu kayayyaki da suka hada da fitillu masu amfani da hasken rana da magunguna da kwamfutoci ga gidan gyara hali da ke da ɗaruruwan ƴaƴan ƴan Boko Haram a Maiduguri
suna da wuta za su dan samu fanka za su samu ruwa kuma an yi musu gyare-gyaren wajen da za su koyi sana'a wanda ake kiran shi vocational training workshop kuma bayan nan an gyara musu wajen wasanni da wanda suke kwana
a Najeriya duk yanayin da kasar take ciki na mawuyacin hali da matsi na tattalin arziki hakan bai hana al'adar ɗan kasuwa boye kayayyakin masarufi ba saboda biyan bukatun kansu Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sabila Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma mu ji karatun Alkur'ani amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Russia sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi. Kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka bada rahoto yayin da jami'an suka bugaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu Gwamnan Luhansk Sarihi Haidet ya ce wasu gine-gine uku sun kone a Sabronadex sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin amma ba a samu asarar rai ba jami'an Ukraine da na jirgin kasa sun sanar da sabbin hanyoyin kwashe mutane amma sun bayyana fargabar cewa harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Juma'ar da ta wuce a tashar jirgin ƙasa da ke Karl Marx da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 52 na ya tsoratar da wasu 'yan ƙasar ta Ukraine daga yunkurin tserewa daga yankin ta hanyar jirgin ƙasa. Harin da Rasha ke ci gaba da kaiwa a gabashin Ukraine ya sha bamban da abin da ya faru a Kiev babban birnin ƙasa a arewacin ƙasar. Bayanai daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar Kanam a jihar Plateau Najeriya na nuni da cewa mahara sun kashe mutane da dama a ƙauyukan da ke yankin. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Wasu da na zanta da su ta wayan tarho sun bayyana min cewa 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan ne da tsakar ranar jiya Lahadi inda suka aukawa ƙauyen Kukawa, Gyambahu, Dungur, Kenam da sauransu. Suka kashe mutane da ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto hukumomi ba su ba da bayani kan adadinsu ba. Basarake a ƙauyen Shiwaka ya mun ƙarin haske kan aukuwar lamarin.
Sunana Hudu Ibrahim sarkin Shiwaka. Yan kinnafin din nan fa sune suka shigo gari yau. Sun shigo Kukawa. Awa suka shigo Kukawa, suka wuce Kukawa Gyambahu Dunguru an kakkaram suka dawo kuma suka yi amma suka zo Shiwaka. To muna da labarin dai sun kashe mutane fa da dama. Amma a Shiwaka nan da gidan na gagawa ya kai 7. Sun kukune shaguna da wasu gidaje da jama'a suka ce dai a Kukawa dai ba san iyaka shin abin da aka ce ba dun ba a shiga saboda muna kira waye ne muna
shi ma wani da ya buƙaci sakai sunansa yace jama'a da dama sun kauracewa mahallansu suna boye a cikin daji shugaban karamar hukumar Kanam da Yabu Yusuf Garga ya shaida min cewa suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne don tinkarar 'yan bindigar da suka yi kofar rago a ƙauyukan
sauran ƙauyukan da suka shiga kuma sun kewaye garin su ran bindigar da ba ma wanda yake shiga bandana ga me yake faruwa
matsalar rashin tsaro dai na ƙara ta'azzara a yankin kudancin jihar Plateau inda kullum 'yan bindiga ke yin garkuwa da mutane suna karɓan kuɗi suna kuma kashe-kashe
nan ba da jima'a ba Hafiz zai kama na karshen labaran duniya. Amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wata kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira UNOCDC ta ba da gudummawar wasu kayayyaki da suka hada da fitillu masu amfani da hasken rana da magunguna da kwamfutoci ga gidan gyara hali da ke da ɗaruruwan 'ya'yan 'yan Boko Haram a Maiduguri. Ga wakilin murya Amurka Haruna Daudabiyu da rahoton.
Wata kungiyar majalisar dinkin duniya da ake kira UNODC ta samar da wasu ababa da suka hada da wuta mai hasken rana da magunguna da kwamfutoci da kuma ɗakin kwana ga gidan gyara halin ga da ake kira Maximum Security Prison Service da ke nan cikin garin Maiduguri inda ake da ɗaruruwan 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum shi ne karɓi waɗannan kayayyaki da kuma duba irin gyare-gyaren da aka yi a wannan gida na gyara halin kan. An da yi jawabi ma ɗaruruwan da ke gidan yarin da kuma masa alƙawarin cewa za a ci gaba taimaka musu game da abin da ya shafi rayuwarsu dangane cewa an bunƙasa harkokin rayuwar nasu. Wannan rubrika ka Shehu Lawan shi ne kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar Borno kuma attorney general na jihar wanda ya rubuci gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ga abin da ke cewa dangane da abin da ya gane wa idonsa a gidan yarin.
Na farko an yi gyare-gyare a ciki, abin da ma ya fi kayatar da ni babu kamar wutan lantarki na sola, wato na rana da aka samun ma mutane wanda ba shi da galihu, ya riga ya rasa duk wani hanya da zai iya fitowa. Yau wuta dai a Najeriya kowa ya san inda yake, amma za a iya ɗebe kwana uku ko da babu rana suna da wuta ba samu rashin wuta ba. To a zafin nan suna da wuta, za su dan samu fanka, za su samu ruwa, za su samu wuta. Kuma an yi musu gyare-gyaren wajen da za su koyi sana'a wanda ake kiran shi vocational training workshop. Kuma bayan nan an gyara musu wajen wasanni da wanda suke kwana, duk mun shiga mun duba. Bayan kuma wannan garu da ya zagaya gidan yarin da kuma wutan sola da aka sa, to a fi sabilillah da su asibiti da yake ciki duka an yi gyare-gyare. To abin da muka gani ya kayartar da mu, kuma mun gamsu da abin da muka gani. Mu a gwamnatance za mu ci gaba da taimakawa da abubuwan da ya kamata mu yi domin mu ƙara wa abin da aka yi ƙarfi, saboda a cimma buri a samu natsuwan mutane a ciki kuma samu kyakkyawan tsaro.
Shiko Banko Turula na ƙasa Alhaji Nasiru na Baba, wanda Mrs. Mary Emmanuel ta wakilta, ta bayyana cewa
to rehabilitate and reintegrate inmates remanded for an alleged association with Boko Haram terrorist group.
Ta ce akwai kyakkyawan shiri da gwamnati tarayya da take yi don inganta rayuwar waɗannan ɗaruruwu da gyara ɗabi'arsu da ke sasabanta kehonsu wanda aka riƙe su bisa zargin alaƙa da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da 'yan ta'adda.
NCOS continuous effort in implementing the federal government of Nigeria's strategy in preventing and countering violent extremists.
Ta ce NCOS suna kokari wajen taimakawa gwamnatin tarayya dangane da ayyukan da su ma wajen kawo yaki da ta'addanci. Shi ko Mr. Oliver Stock daga bangaren kungiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da magunguna da laifuffuka cewa yayi.
I was quite shocked what I saw because we were looking at dilapidated infrastructure. We looked at hundreds, thousands of children actually roaming the streets. I can clearly say that coming back in these last 2 days has been truly gratifying and encouraging. Children are in school.
Yace a kwanaki mai na zo garin Maiduguri, na yi matakar damuwa da abin da na ga. Na ga latun gine-gine da dama, na ga ɗaruruwa da dubban yara da suke tagararran ba akan titi. Yace a yanzu zan iya bugan kirji cewa dawowa na wannan gari kibiro suka gabata, na ga abin al'ajabi kwarai da gaske. Dan irin abubuwan da na gani baya sun ci gaba kwarai. Yara suna makaranta, za ka gansu ba kuma akan titina kamar da muke gani a baya. Sai dai in ma za ka gansu, za ka gansu a cikin kayan makarantar su ko suna tafiya ko kuma suna dawowa makaranta. Kuma na ga gine-gine da dama a gyare, dukkaninsu an yi masu fenti. An ci gaba da samun da walwala ga waɗannan ɗaruruwu, an kuma gudanar da wasan ƙwallo tsakanin waɗannan ɗaruruwu. Za ka ba su dama su motsa jiki. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Haruna Daudabiyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Kasar Pakistan na shirin kada ƙuri'ar zaben shugaban yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin prime minister ƙasar na gaba a yau Litinin, kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kai a ƙuri'ar nuna rashin amincewa lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da ta kwace kusan shekaru hudu tana mulki. Majalisar dokokin ƙasar mai wakilai 342 ko majalisar wakilai sun kada ƙuri'a kan ƙudurin nuna rashin amincewa da kan jiya Lahadi, inda 'yan majalisar dokokin 174 daga haɗakar 'yan adawa suka goyi bayansa, sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren ɗan wasan kurket daga mukaminsa. Sharif ne ya jagoranci yunkurin 'yan adawa na hambarar da kan, sannan daga bisani ya mika sunansa ga majalisar dokokin domin shiga zaben Prime Minister, wanda ake kyautar da zaton ɗan siyasan mai shekaru 70 ake sa ran zai lashe zaben. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin, kamar yadda fadar White House ta bayyana, a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta san ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Sakatariyar yaɗa labarai Jen Psaki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa Shugaba Biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kut-da-kut kan sakamakon mummunan yaƙi a kan Ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki. Dalip Singh, mataimakin mai ba wa Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tattalin arziki, wanda ya ziyarci India kwanan nan, ya ce Amurka ba za ta sata wani jallayi ba ga India kan makamashin da take shigo da su daga Rasha ba, amma ba ta son ganin tana siya cikin hanzari. 'Yan ƙasar Sri Lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasa a rana ta biyu, suna neman Gotabaya Rajapaksa ya yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi. Jalhadi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun sha ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, inda suke ɗauke da laima da kuma rigunan kare ruwa, sannan suna rera taken nuna adawa da gwamnati. Wasu dai sun yi kira da a wargaza majalisar dokokin ƙasar don samar da hanyar jagoranci ga matasa. Ana sa ran tattaunawa tare da asusun ba da lamuni na duniya IMF a ƙarshen wannan watan, kuma gwamnati ta koma zuwa ga China da India don neman rancen gaggawa don siyan abinci da mai. Shanghai ta sallami sama da mutane 11,000 da suka warke daga cutar COVID-19, kuma hukumomin lafiya sun jaddada cewa dole ne a bar su su koma gida duk da dokar kulle da ta takaita zirga-zirga mai tsanani a birnin mafi girma a China. Daraktan hukumar lafiya ta Shanghai ya ce bai kamata iyalai su nuna damuwa a kansu ba ko nuna musu wariya. Shanghai tana ƙarƙashin dokar kulle ta ranar 28 ga watan Maris, kuma hukumomi sun ce za a cire tsauraran matakan a yankunan da ba a samu sabbin masu kamuwa ba a cikin kwanaki 14 da suka wuce bayan wani zagaye na gwaji da yawa.
Zaben Lede karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, duk da yanayin da kasar ke ciki na mawuyacin hali da matsi na tattalin arziki, hakan bai hana al'adar 'yan kasuwa na ɓoye kayayyakin masarufi ba saboda biyan bukatun kansu. 'Yan kasuwan na ɓoye kayayyakin masarufi ne don ƙara yawan riba da suke samu, musamman a lokutan da aka fi bukata, kamar lokutan azumi, sallah, ko kuma bukukunan Kirsimeti da dai sauransu. Ga wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani.
A lokuta da dama akan danganta tsada ko hauhawar farashin kayayyakin masarufi da karuwan yawan jama'a da kuma bukatun kayayyakin da ake da shi wanda samar da kayayyakin ba zai wadatar ba. Dalilin hakan yasa wasu 'yan kasuwa ke amfani da damar wajen ɓoye kayayyakin su, sai kuma su ƙara kuɗi da zaran yanayin yawan bukatar su ta kai. Lamarin da Alhaji Sale Khalid Mahmud ya kwatanta da son kai daga bangaren 'yan kasuwan.
Matsalan yanzu da abin da ke faruwa, son kai ne ya yi muna yawa mu 'yan adam, especially mu 'yan arewa ma da kowa ta wani hanya zai biya samu dukiya. Shi yasa kike ga kwanan baya da aka ta zo ana fasa shaguna da ake magana a lokacin NSAS kan samu abinci har sun yi expire, kuma an tara ne don a raba ma jama'a, ba a raba ba din. 'Yan siyasa sai aka gana sai wani da wani za a ba. To irin shi haka duk bai dace ba, bai kamata ba. Ko addini ma ba tare da wannan ba. In dai mutum ya san yana addinin shi yanda ya kamata, duk wani dukiyan da zaka samu a lokacin da talakawa na wahala, to kai lokacin ne lokacin samun ka.
A yanayin da ake ciki dai, mafi yawan 'yan kasuwa a Najeriya, musamman a yankin arewa kan zabi lokacin azumin watan Ramadan wajen fitar da kayayyakin su kuma tsawala kudin siye. To sai dai a cewar wani dan kasuwa kana shugaban kungiyar kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar Masar, Muhammad Yusuf Lire, rashin bin doka yasa ake won samun ire-iren hakan.
Wannan magana da kika faɗa gaskiya ne, kuma ba wai sai lokaci aka yi irin wannan ba, yanayi ne yake kawowa. Abubuwan nan suna dangana da juna ne. In ka bita barawo a bita mabi sawu. Mutane da yawa suna cewa dole mu ƙara kuɗi dan kasuwa. Saboda me? Saboda kuɗin mai ya ƙaru, kuɗin gashi ya ƙaru, kuɗin moto ya ƙaru. Zuwa ka je ka kaso kaya ma saboda rashin tsaro mutum ba zai iya zuwa ya kaso kaya ba. Yanzu halin da muke ciki, ke da kanki duka duk duniya an san abin da ya faru na jirgin ƙasa. Wasu ƴan kasuwa ne a ciki, wasu kuma ma'aikata ne ma na gwamnati a ciki. Duk wannan ya kawo mana tsaiko. To gaskiya wannan fannin kenan da nake dangana shi ga gwamnati, dole gwamnati su tashi tsaye da maganin abin nan. Duk ana da halin da za a yi, kawai a tsaida doka kawai. Kuma doka in ya faɗo kan kowaye a yi mushi.
A nashi bangaren masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi yayi ƙari da cewa
yana cikin tsare-tsare irin da ɗabi'u irin namu na get rich quick syndrome, wato a tara kuɗi mai yawa a lokaci kaɗan. To wannan abu ko a ina aka same shi, ko a ƙasashe masu tasowa ko a manyan ƙasashe, to ba ƙaramin nakasu yake kawowa tattalin arziki ba, domin ana tatsi wanda baya da ƙarfi kullun a takura mishi ya zamanto ba zai iya sayan kayan masarufi da yau da kullun ba. Kuma muna kira ga hukumomi don su ke da ƙarfin su tankwara su ce a yi ko su ce a bari, domin ba dalilin da mutum zai sayi tsali mudun shinkafa a naira 300 ko 400 yazo yana sayawa mutane 1,000 ko ya saya ma 250 yazo ya sayar naira 700. In kasuwanci ne mutum in ya ce abin da ake kira minimum margin ɗan misali a naira 100 in ya ci naira 10 ko 20 ai ya samu. To amma ba wai ya ce a naira 100 yana so ya ci ribar naira 100 ba, wannan ba zai kawo ci gaba wa tattalin arziki ba, kuma zai sa ne yawan wanda suke iya sayan abin ya ragu. Bila da haka za a dinga samun nakasu kullum baya a maimakon kuka ci gaba.
Wannan ɗabi'a ta rashin daidaito a farashin kayayyaki daga 'yan kasuwa ta zama abin fargaba ga marasa ƙarfi a duk lokacin da aka ce za a shiga yanayi na bukukuwa ko lokacin azumin watan Ramadan a Najeriya. Sai dai a koda yaushe ana fatan gwamnati za ta yi duba cikin lamarin don samun sauki ga 'yan ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Masu sauraro, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya. Da ya sabaka muku lamarin bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi, kama daga gadan marayu da ma'aikata da aka sallama daga aiki ko hana su haƙƙinsu ba bisa ka'ida ba, da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A yau, shirin Ciki da Gaskiya zai shiga ƙaramar hukumar tsakiyar Abuja, AMAC, inda kamfanin zuba hannun jari na ƙaramar hukuma, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙaramar hukuma Abdullahi Kandido, ya amince aka baiwa ɗan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina jeri 3 na shagunan kasuwa. Da kowanne yake ɗauke da shaguna 40, kuma duk jeri zai lashe sama da naira miliyan 44. Da jimlar kuɗin kusan naira miliyan 135. An ba da kwangilar tare da buga hatimin amincewa tun watan Janairun 2018, amma har yau ba a ba da damar gudanar da aikin ba. Hakanan Muhammad Umar ya kashe wasu kuɗaɗe da aka amince na tsare-tsaren gudanar da kwangilar ne, sama da naira miliyan 10 waɗanda aka yi amfani da su don ayyukan jam'iyyar APC. Bari dai mu fara jin tabakinsa.
Sunana Muhammad Bello Umar, kuma ni ne chairman na Fahazata Nigeria Limited.
Yi mana bayani, akwai takardu da na gani a wajenka waɗanda suka shafi wani korafi da ya shafi ba da wata kwangila a ƙaramar hukumar Abuja da aka fi sani da AMAC, wato ƙaramar hukumar cikin gari, me ya faru ne?
Wato abin bakin ciki, abin takaici shi ne, ita AMAC ta ƙarƙashin wani subsidiary nasu ana kiranta Amaq Investment Company, suka ba mu ginin wasu kasuwa a Kuje, wani sabon wuri da suka bude a Kuje. To bayan da suka ba mu wannan offer cewa sun ba mu blocks guda uku na gina shaguna, to kafin wannan lokaci sun nuna mana suna da bukata akwai wani program da za su yi na a jami'ance a siyasance, so suna bukatan wasu kuɗi wurin mu. To mun ba su kuɗi a madadin wannan kamfani, kuma daga ƙarshe suka ce mana to ga kwangila za su ba mu, amma wannan kuɗin da muka bar shi ne na processing fee na wannan kwangila ɗin. To mun yadda, kuma sun ba mu offer. Da suka ba mu offer sai muka nemi da kai mu site. To kai wa site ɗin ne kuma ta zama rikici kullum a ce za a kai mu site, kuma yanzu shekaru hudu kenan, sama ma da hudu ba kai mu site ba, ga takardu a hannunmu, ba an ba mu site, kuma aka saki neman wasu kudade wurin mu cewa za a yi documentation. Mun ba da wannan kuɗi, muna ta jira a kai mu site, ba kai mu site ba kyar ma aka yi da muka sign contract agreement. Mun sign contract agreement da wayannan kamfani namu na Fahaza ta Nigeria Limited, kuma sun sa hannu, mun sa hannu, duk da wannan mun ci a kai mu inda za mu fara aiki ba magana. Shekaru suna ta tafiya. Daga ƙarshe da muka ga cewa tafiyan tana tafiya kuma babu wani ci gaba a ciki, domin muna yi da shi Isiyaku Baba ne, shi party chairman na APC na Abuja Municipal. To sai muka nemi da shi kadai muke magana da shi, kuma shi ba yana aiki ne a gonatance a Abuja Municipal Area Council ba, a shi yana bangaren party ne. Menene gaskiya? Shin wannan ba yaudara ne tsakanin mu da shi ba? Shin wannan ba fuwanna ne yake so ya mana ba? To dai wannan sai shira mana meeting.
Sai Muhammad Bello Umar, shi Baba Ishaq da kike magana shugaban jam'iyyar APC na Abuja, yayi shigo wannan magana tunda ka ce wani kamfani ne na ita karamar hukuma.
A matsayin shi na shugaban jam'iyya na Abuja Municipal Area Council, shi ya neme mu da cewa akwai ayyukan da za su bada, kuma akwai wanda aka ba jam'iyya, aka ba party. To ne wajen bangaren party ne yake so mu mu yi mishi, inda ya shigo kenan, shi ya neme mu, kuma ta wurin shi ne wannan takardu muka karba, ta wurin shi ne suka karbo abubuwan da za su yi lanci na a jami'ance a karman hukuma ta municipal, inda ya shigo maganan kenan.
To daga nan me faru?
To lokacin da kamar da ne bayani a baya cewa da mun nemi a kai mu site, mu ga wurin ba a kai mu ba, daga nan muka shiga zargi ta shigo ciki, muka sa shi gaba. Daga nan sai ce to abinda za a yi shi ne sai mu ga chairman na karaman hukuma, shi wato Abdullahi Adamu, wato Candido. So ya shirya meeting na farko, muka je muka zauna.
Ka tashin shi wannan ma wani irin aiki ne aka yi niyyar ba ku da ba a kai ku wajen aikin ba?
Aiki ne na gina shaguna guda 40-40 kashi uku. So aka ba mu wannan, aka ce za mu gina shi a Kuje. Ba su kai mu wurin ba, amma sai muka yi bincike, domin shi ɗaya daga cikin director totin kamfanin, wato shi Kabiru, na sa shi ya je bincika, ya je ga lalle akwai inda ake aiki a Kuje. Sai muka je da shi, ni da shi muka je wurin, muka duba, muka ga ana ayyuka, aka ce na Abuja Municipal ne council take da wannan wuri. To amma mu kuma gashi an ba mu takarda, ina ne za mu aiki? Ba wuri, ba mu san inda za mu aiki ba, ba mu san ina za mu fara ba. Munyi gashi an ba mu offer na farko, gashi an ba mu contract agreement na biyu, amma ina ne za a aiki? Ba mu san wurin ba. Ya kamata a ce an. To shine sai muka koma wajen shi shi Isiyaku Baba a matsayin shi na party chairman na Abuja Municipal Council. Muka ce mishi to wannan takardun da kuka ce an ba ku na party, mu ko akai mu wurin ko kuma ba mu yadda ba, abubuwan da kuka karbo kuka ce za ku yi aikin jam'iyya ne da kuma processing fee, muna so a dawo mana da shi. To daga nan ne magana ta dauko magana sai kai mu wajen shi Abdullahi Adamu, wato Candido, shi shugaban karamin hukuma na Abuja Municipal.
Shugaban karamin hukuma Abdullahi Candido ta hannun shugaban jam'iyyar APC na Abuja ya yi kokarin sauya kwangilar da ba da wata dan awarwar wannan takaddama, amma abin bai yiwu ba. Ga dai yadda shirin ciki da gaskiya yi da shugaban jam'iyyar na APC na Abuja.
Da farko dai a lokacin da aka fitar da aikin nan, akwai wani subsidiary na Abuja Municipal Area Council da ake kira Amaq Investment and Property Development Company. To shi Bello being somebody close to me, asa yuka da aka ba ɗan jam'iyya da kuma leaders na jam'iyya, wanda ka san naturally kuma irin wannan aka bayar, wasu suka leasing ma wanda yake da halin yi in ya so su ya tallame su da nasu percentage, which na san ka sani ba nasu.
Eh, ana yin haka.
Yawwa. So, based on that, aka yi hakan har aka ba shi award letter. Aikin ba wai fake ba ne, an ba da award letter, an ba da bill of quantity, komai an ba shi.
Eh, shi ma ya ce, sun ji an kai su har wajen
fili. Har site, har site, ya je ya ga Akuje, ya ga site, everything. Wanda ina gaya maka about 40% of aikin an yi shi. Ana ba individual ne haka suna zuwa suna ginawa ana biyan su. So in the course of compensation, sai aka samu problem between shi developer Amak IPDC din da kuma owners na land, sai aka stop yin aiki. Ina gaya maka iri-irin a gaji Bello in kai at least kamar 50 to 70 a wurin wanda su developers ne duka. It is not peculiar to him alone.
Wato abin ya ma rutsa da mutane da dama.
Da mutane da dama Mallasiru, da mutane da dama ya nutsa. Wanda a yanzu haka, if you have anybody you can just ask him, akwai site an tara ayyuka duka. Kuma abin da ake kira zalunci Mallasiru shine yanzu ka ban kuɗin mota ban baka mota ba. Amma idan na kawo maka mota along the line ta samu matsala, magana ta koma na baka mota. Ta ba ka matsala amma ba wai na cinye kuɗin mota ba ko ko saboda Allah wallahi ina ga mama Nasir akwai wanda 100% sun yi completing aikin amma abin ya zo da rikici aka sile wurin quite frankly kan shekara uku kuma ba a samu an yi resolving wannan particular matsala din ba ai ba sai dai neman another way da za a yi resolving dan a ci gaba da maintaining mutunci da zumunci.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu daura a inda muka tsaya, har ma mu shiga hukumar yaƙi da cin hanci ta jami'an gwamnati ICPC, don jin irin rawar da wannan hukuma za ta taka irin wannan takaddama.
Ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati. Don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'in gwamnati yana da yanci ya kawo kara, kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba, ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato yan kasuwa aka samu wannan cuta, ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati, kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan Najeriya zai iya amfani domin ya yi amfani da yancinsa ya yi wannan korafi.
Sai aka kasance da wannan shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu don sauraron ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri musamman ma Nasir Adamele Kaya. Ni Sarfi Lahashin Gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya.
Adalla an kai sheka Sarfi Lahashin Gumal. Masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على النجوم يهتدون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن يتق الله فذلك أولئك هم المهتدون والذين هم لأمانات وأيديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنه يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم.
ما شاء الله. To masu sauraro, lokaci ya kure mana, don haka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, ku shigo muku da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce Tako Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar, nake muku fatan alkhairi, ku huta lafiya, ma assalamu.